Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 7 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji cewa har yanzu shiyar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya na fama da matsananciyar matsalar tsaro. To sai dai jami'an tsaron yankin na cewa suna iya iyawarsu.
Wasu 'yan ta'adda masu satan shanu sun shiga garin Jabale kasar Bena. Nan da nan 'yan sanda da 'yan sa kai da vigilante suka ruga wannan wurin suka kore su bayan musayin wuta da aka yi.
Yayin da kamfanin man Najeriya NNPCL mai hannun jarin gwamnati da 'yan kasuwa ke bayyana samun riba mai yawa, kwararru na cewa duk da haka dai Najeriya bata samu kuɗin da ya kamata ta samu a ɓangaren iskar gas ba. Ko me yasa?
Saboda harka ne wanda gwamnatin Najeriya ma tukuna na farko ba ta da kuɗin da za ta yi fai daga nan har zuwa Morocco. Saboda abin da ya sa ma a Najeriya ba ma cin moriyan harkoki na gas saboda rashin infrastructure.
Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum. Amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke takawa wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsauraran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida Ahmad Bahidi da ministan sadarwa Isa Zarefo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka na Allah wade da tsauraran matakan da gwamnatin Iran ke ɗauka wajen farwa masu zanga-zanga waɗanda suke bore kan kisan Mahsa Amini mai shekaru 22. Blinken ya ƙara da cewa gwamnatin ta Iran ta kuma daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da damar da 'yan ƙasa suke da ita ta yin gangami cikin lumana. Amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda biyar da fasinjojin da suka fito daga ƙasar Uganda cikin kwanaki 21 da suka gabata, waɗanda za su riƙa bi ta cikinsu domin a riƙa musu gwajin cutar Ebola, yayin da mahukunta suka aika da saƙo ga ma'aikatan lafiya kan su zauna cikin shiri. A ranar Alhamis, cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta Ebola. Da cewa ba a samu ɓullar cutar a Amurka ba, wacce nau'inta da ake kira Sudan ya ɓarke a Ugandar. Hukumomi a can Ugandan sun ce aƙalla mutum 9 sun mutu sanadiyar cutar, tun bayan da aka sanar da ɓarkewarta a ranar 20 ga watan Satumba, inda mutum 43 suka harbu ciki har da waɗanda suka mutu. Shugabannin ƙasashen nahiyar Turai 44 sun haɗu a Prague, babban birnin jamhuriyar Czech, inda suka kaddamar da taronsu na farko ƙarƙashin wata sabuwar ƙungiyar ƙasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi, tattalin arziki da mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya fara bujiro da buƙatar kafa wannan ƙungiya wacce ta haɗa hadda mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27, haɗe da ƙarin wasu ƙasashe 17 cikinsu hadda waɗanda suke yunƙurin shiga ƙungiyar ta EU. Rasha da maƙwabciyarta Belarus ne kaɗai ƙasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba. Yayin da yake jawabi, Macron ya ce makasudin taron shine ya aiki saƙo ga dukkan ƙasashen nahiyar Turai game da mahimmancin haɗin kansu ta hanyar ƙara kusanci da bin tafarki ɗaya. Macron ya ƙara da cewa ba wai an kafa wannan ƙungiya ba ce don ta yi gogayya da ƙungiyar EU, sai ma don ta mara mata baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da a wasu sassan Najeriya ake ganin sakamakon ƙara ƙaimi da sojojin Najeriya ke yi, a wasu sassan kuwa duk da ƙara azamar da sojojin suke yi har yanzu da sauran rana aka ba, kamar yadda wata al'umma za ta ce a Sokoto, inda 'yan bindiga suka kashe wani malami da jama'a ke ƙauna baya ga sauran aika-aika. Muhammad Nasir, gare ka.
Yadda ake gana ana samun sauƙin matsalar rashin tsaro a Najeriya bai fitar da fargaba ba a cikin zukatan wasu al'ummomi saboda wasu abubuwa da ke faruwa na rashin tabbas ga fita daga matsalar. Yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya har yanzu jama'a na zaman ɗarɗar akan abin da kan iya faruwa na ayyukan ta'addanci. Domin ko a ranar Laraba ta wannan mako mahara sun yi wa wani malamin addinin Musulunci kisan gilla a ƙaramar kuma mulki ta Isa. Wakilin jama'ar majalisar dokoki ta jihar Sokoto Habibu Halilu Modaci ya ce kisan malamin babban rashi ne ga jama'ar yankin.
Malami ne mai kima a irin jama'ar ƙaramar hukumar mulki ta Isa da sauran ƙananan hukumomi na jihar Sokoto. Wannan malami wanda ake kira Dilal sananne ne haziki mutumin da ya zanna lata da kowa da kowa cikin ƙaramar hukumar mulki ta Isa. Wannan shine yasa mutane suka yi jimami bisa ga rashi ne kwarai da gaske.
To kamar ya sun hakashe shi, kamar sun halbe shi ne ko sara ko suna da wata azaza da shi ne ko ko dai kawai dai.
Wato babu wani azaza, in ladi sun same shi a cikin daji ko na kai yana aiki suka daddatse shi suka yi mai kashin gilla kashi na walakanci. Kuma wannan shine muke ta ko wani lokaci muna juyayen abubuwan da sun ka same shi.
Na yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma abin ya gagara. Jihar Kebbi wadda ke makwabtaka da jihar Sokoto lamarin rashin tsaro yana ci gaba da jefa shakku a cikin zukatan jama'a da mai matsalar ta soma kaiwa wasu sababbin wurare kamar halin da aka kai a yankin Basaura wanda ke daf da shigowa birnin jihar. Kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana,
gaskiya ne sun shigo da sun kama wasu mutane sun tafi da su, amma daga cikin waɗanda suka kama wai sun saki wasu suka wuce da wasu. Mutanen da suka kama sun kai mutum biyar zuwa shida amma mutum biyu suka wuce da su suka saki saura.
A ɗayan ɓangaren kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya da ke aiki a jihar ta Kebbi ta tabbatar da ana samun wasu matsaloli da ke da alaƙa da rashin tsaro a sassa daban-daban na jihar har ma ta samu nasarar kama wasu daga cikin waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Ahmad Magaji Kwantagora ya ce daga cikin waɗanda aka kama akwai waɗanda ake tuhuma da aikata fashi da makami da yin kisan gilla ga jama'a da haɗa baki a aikata ta'addanci da dai makamantansu.
A ranar 4 kuma ga watan Oktoba wasu 'yan ta'adda masu satan shanu sun shiga garin Jabale Asar Bena, nan da nan 'yan sanda da 'yan sa kai da vigilante suka ruga wannan wurin suka kore su. Bayan musayen wuta da aka yi, halbe-halbe da aka yi, suka ruga suka gudu suka bar waɗannan shanayen da suka sata. Kuma 'yan sanda suna ƙoƙari domin a gano waɗannan mutanen.
To sai dai da jimawa masharanta na tsokaci akan yadda ake kama masu laifi a nunawa jama'a amma ba a sanin hukuncin da ya biyo baya. Abinda suka ce baya da tasiri wajen kawo ƙarshen aikata laifuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
Wakilai daga kasashen Afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da kungiyar kasashen da ke samar da mai a duniya ta OPEC ta dauka da rage adadin man da ake hakowa. Wakilan sun bayyana damuwar su ne yayin wani babban taro da suka gudanar. Kasashe 13 da ke kungiyar ta OPEC daga nahiyar Afirka suka fito, sai dai da yawa daga cikin su shigowa suke yi da man daga kasashen ƙetare. Yayin da yake jawabi a wajen taron sakatare janar na kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur Umar Faruk Ibrahim ya ce an ɗauki matakin ne da zumar ganin an daidaita farashin man a kaso duniya. Angola da Najeriya su ne kasashen da suka fi yawan arzikin mai a nahiyar Afirka kuma mambobi ne a kungiyar ta OPEC. Akalla mutum 38 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara 24 bayan da wannan bindiga ya buɗe wuta tare da yin amfani da wuka a wata cibiyar kula da ƙananan yara da ke arewacin Thailand. Wannan shi ne hari mafi muni da ƙasar ta gani cikin hararen kan mewa da wabi da aka kai a baya. Harin ya auku ne a yankin da ake kira Nombua Lamfu, mai tazarar kilomita 482 daga Bangkok, babban birnin ƙasar ta Thailand. Hukumomi sun ayyana Panya Kamrap a matsayin mutumin da ake zargi da kai harin, wanda tsohon jami'in ɗan sanda ne da aka sallama aiki a shekarar da ta gabata saboda an samu hannunsa a wata badaƙarar safarar miyagun ƙwayoyi. Bayan kai harin, ɗan bindigar ya tsere a wata farar mota ƙirar Toyota. amma 'yan sanda sun ce ya je ya kashe matarsa da 'yarsa, sannan daga baya harbe kansa har lahira. Hukumomin ƙasar ta Thailand sun ce suna kan gudanar da bincike kan dalilin da ya sa mutumin mai shekaru 34 ya aikata wannan ɗanyen aiki.
To, a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. An ce taɓa kiɗi taɓa karatu kuma a mana aikin gafara saboda wannan 'yar tangarɗa da muka samu. Yanzu bari mu sake komawa Najeriya, inda kamfanin NNPC mai hannun jarin gwamnati da 'yan kasuwa ya ce ya samu riba sosai a wannan wato shekara ta wato cinikayya. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Shugaban kamfanin NNPLC, Malam Melo Kolakiyari, ya ce cikin shekaru uku da suka gabata, kamfanin ya samu gagarumin bunƙasa ta ɓangaren riban kasuwanci. Ya kuma ta'allaka nasarar da aka samu kan sabbin sauye-sauye da suka aiwatar a kamfanin.
Na farko, mun fahimci cewa akwai yadda muke kayayyaki da sauransu da ayyuka da kuma wanda muke aiki kasuwanci tare da su. Muka sa sare-sare da ya tabbatar cewa wannan abin da muke sayar da kuɗaɗe masu yawa mun rage wannan kuɗin da ake sayansu. Na biyu, akwai zahirin ganin abubuwan da ake yi, misali mun sa system na computer kala-kala wanda da sa can ba mu kai su wannan iyakan ba. So ya kasance cewa duk abin da ake a kamfanin nan muna gani, muna da fahimtar shi, kuma mun sa control a iyaka shi sa za ga abubuwan da ake sun sauwaka. Yau kamfanin ta ci riban biliyon 674, gagaruman canji ne kuma amfani ga kasa.
A cewar kamfanin na NNPLC, masu satan danyen mai na janyo asara gangan danyen mai 200,000 kullum, wanda ya rage riban da ya kamata a samu shekarar 2021. A bangaren gas kuwa, shugaban ya yi ƙarin haske kan inda aka kwana a shirye-shiryen gwamnatin Najeriya na fara fitar da albarkatun iskar gas zuwa ƙasashen Turai, la'akari da yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine, wanda hakan ya baiwa ƙasar damar cin moriya a kasuwar iskar gas ta duniya baki ɗaya. Malam Melekiyari ya bayyana matakai da tsare-tsaren da za a bi wajen cin gajiyar wannan aiki na samar da iskar gas.
Akwai tsari da muke da shi wanda muke kira LNG, wato kamfanin nan da muke da jari a ciki, shine mafi fadin hanyar da muke da shi musa gas kasuwan duniya. Shi ma yanzu mun ta don wata da wata sabon tsari da aka fara sun ga 2020 akan cewa kara mata fadi. Kamar misali, kira abinda suke yanzu kasance kamar an kasa shi amma karin rabin abinda take yanzu. So wannan project din tana tafiya, ba za a ce za a karasa shi yau ko gobe ba, amma duk iyaka muna gan nan cikin shekara uku za a kammala wannan aiki. Kaga za a ga amfani shi a cikin kasuwa.
Kwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya, Muhammad Salih Hassan, ya ce ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi wajen shigo da kamfanoni da masu hannu da shuni a ɓangaren saka hannayen jari a fannin iskar gas ya yi nuni da cewa za a samu nasara a wannan fannin.
Wannan abu ne tabbas mai yiwuwa. Farko abin da zai sa wannan abin ya yiwu shi ne canja hannu daga cewa NNPC mallakan gwamnati, saboda haka wannan zai yiwu. Na biyu shi ne a yanzu haka mutane ko kuma kamfanunnuka da shauransu da 'yan kasuwa da suke fadin duniya gabaki ɗaya idansu yana kan NNPC kuma suna maraba da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka, da mataki da Malam Mere Kyari ya ɗauka, kuma yana tallata musu kamfanin, yana tallata musu harkokin nan, da kuma yadda za a yi a ce an zo wa'annan abubuwa sun tabbata kamar yadda ake tunani. Saboda harka ne wanda gwamnatin Najeriya ma tukuna na farko ba ta da kuɗin da za ta yi fight daga nan har zuwa Morocco. Saboda abin da ya sa ma a Najeriya ba ma cin moriyan harkoki na gas saboda rashin infrastructure.
Najeriya dai ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da iskar gas a Afirka, kuma ta goma a duniya a cewar hukumar da ke kula da harkokin man fetur ta ƙasa. Kuma tuni gwamnati ta bayyana cewa za ta gina bututun iskar gas na Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasar Algeria, inda daga nan za a ringa kaiwa ƙasashen Turai. Aikin da ake ganin zai ci sama da dala biliyan 10, an kuma buɗe ƙofa ga kamfanoni da ke sha'awar zuba hannayen jari a ɓangaren. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin yanayi a makon da ya gabata, kun tabo batun taron sauyin yanayi na duniya na bana, wato COP27, wanda za a hallara a Sharm el-Sheikh a birnin Masar, inda Farfesa Adamu Idris Tanko ya bayyana rashin zaben masana a tawagar Najeriya, lamarin da yake sanya kasar ta kasa taka rawar gani a wurin taron. To, a ci gaba da wannan tattaunawa a yau, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci a game da bukatar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta samu haɗin kan 'yan kungiyoyin da suke halarta taron waɗanda ba sa cikin tawagar gwamnati domin tattaunawa matsayar Najeriya kan matsalolinta. Kana ya nuna cewa akwai bukatar kasar ta rinka gabatar da kudurorin kanta wanda za su dace da irin matsalolinta.
Ba kowa ake gayyata ba, kungiyoyin wasu zaki da ba sa iya samun wakilta na cewar a daura kudin yanzu tun bai fi saura kasa da kwana 40 ake tunani, ce kuma har yanzu ba a gayyaci kusan kowa a ce an yi taro na musamman a ce ga kudirin da Najeriya ta dauka. Ba za a ce ba su shirya ba, amma dai mu kuma sai mu diga ba a ba mu gayyata ta musamman inda za mu zo mu faɗi abubuwan da yake damun na kasa sabanin irin abin da suke yi. Misali, yawanci wasu kasashe ne suke sha'awar a yi kaza, kuma kasa take ita ma za ta yi, musamman idan kika duba bara san yanzu muna ta shirye-shiryen tafiya muje kasar Ingila. Aka samu kari wajen sama da kashi 13 na kudin makamashin gas da ake girki da shi a Najeriya. Kuma a daidai lokacin Najeriya ta daɗa alkawarin cewa za ta rage yadda take fitar da gurɓataccen hayaki da yake dumama sararin samaniya. Duk da abin duk duniya ya shafa, amma ba mu ga wani kyakkyawan fasa na yadda za a rage wannan radadin na tsadar makamashi da aka samu ba, har yanzu daɗa ƙaruwa yake.
A wani bangaren kuma, yayin da masana da ƙwararru suke son barka da kudirin Najeriya na shimfiɗa bututun gas daga Najeriya zuwa Morocco, Farfesa Adamu Idris Tanko ya ce akwai abin lura domin gudun kada garin neman gira idanu su tsiyaye.
Duk yayin da aka ce za a yi irin wannan babban aiki, dole a tona abu a ce ya bi garuruwa, ya bi sauran tsare-tsare da aka yi na ban ƙasa da cikin ƙasa, wanda dole ana ganin cewa shi ma wani abu ne da kasashenmu na Afirka gaskiya ba ma iya tabbatar da shi a ce ya ɗauki lokaci ana samun alfanuwa da shi. Yanzu ka ɗauka irin bututun mai da muke da shi a Najeriya, wanda a kodayaushe mukan samu yanayin da wasu suke fasa shi, wani lokacin ya ja manya-manyan gobara da mutane da yawa suna mutuwa. To, waɗannan irin abin da ake gudu kenan. Harkar gas harka ce mai ban tsoro. Duk yayin da aka samu yanayin da za a ce yau an fasa ko da gangan ko da gaske, gaskiya a yadda ya kamata a ce an yi da shi, an samu tsari mai kyau wanda zai zama na cewa wannan bututu da aka sa ba a yi shi yadda zai zama babban illa ga mutane ba, sai an killace gurin, an tabbatar da cewa an samar da yanayi mai kyau ga mutane, a yi musu nuni da irin matsalolin da za su iya tasowa. Muddin mutane suka yi nuna san rai, misali su ce za su dinga zuka ta hanyar da bai kamata ba.
A yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan Najeriya da ma duniya baki daya, shugaban ma'aikatan hasashen yanayi ta Nijar Dr. Kacalu Lawal Gabciya ya yi jan hankali a game da matsalolin da ka iya tasowa biyo bayan ambaliyar ruwa da ake fuskanta, da buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da al'umma domin shawo kan matsalolin.
Yanzu kamar muka dauki ciwon ga yawancin ruwa da ake samu, lalle yanzu kamar malaria shi ma yana ƙaruwa tunda aka samu ruwa da yawa, ana samu aka samu ambaliyar sauransu, akwai ƙaruwar malaria. Kuma ambaliyar da ake samu sai ga cholera an same shi bara, duk da yake ana cewa an samu karamcin ruwa, kuma an samu ruwa inda aka yi ambaliya kamar inda nake kwatantawa, kuma ha cholera ya bada problem ke ajin da wannan sanitation kenan aka same shi da wanga matsala na kwantitin ruwa don saboda ambaliya, sai ya gani an haddasa cholera shi ma ana samu. Don wannan a yi hatara, ya kamata a ce mu da gwamnati duk mu tashi gaba daya a ga an fuskanci wannan abin don a samu dukkan method na adaptation kenan wanda ya dace da mu, kuma da wanda ya dace da illan da wanga sun yi ne ke kawo a cikin kasashen.
To, baya ga matsalolin lafiya da akan iya fuskanta a sakamakon ambaliyar ruwa, wannan al'amari yana iya janyo tarnaƙi ga harkar tattalin arziki. Baya ga matsalar ƙarancin abinci, a cewar Malam Abdullahi Yakubu, ma'aikacin ma'aikatar yanayi tarayyar Najeriya.
Gonakan da ake nome-nomen da sauransu, duk waɗannan wurare ya shafe su, sannan kuma
kuma rayuwa na ɗan watanni kenan. Rayuwa ko na yau da kullum kayan masarufi da sauransu waɗanda idan ka lura da yanayin Najeriya duk cikin ƙasa ce wanda abin da yake a kudu ba shi a arewa, abin da yake tsakiya ba shi a gabashi, abin da yake kudanci, dan haka sai an yi amfani da sufuri da sauransu. Kuma yawancin hanyoyin sufurin nan sun zama yanzu ba su, za ka samu hatta kayan mai na sufuri za ka samu ya ɗan fara ƙaranci a wasu yanki, kuma ba wai ba shi ba ne a yanayin da za a yi safaran shi ne daga wannan yanki zuwa wannan yanki. To abinda batu da yake cewa short term a lokaci na taƙaitacce za a iya samun rayuwa zai shiga cikin wani hali, a kuma lokaci mai tsawon zango za a iya samun wahala irin na abinci.
Mai sauraro, shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu yi sallama a yau. To sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana ararrai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Amurka ta ƙaƙaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke taka wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsauraran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Takunkumin ya ratsa da ministan cikin gida Ahmad Vahidi da ministan sadarwa Isa Zarepo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar. Amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda biyar da fasinjojin da suka fito daga ƙasar Uganda cikin kwanaki 21 da suka gabata, waɗanda za su riƙa bi ta cikinsu domin a riƙa musu gwajin cutar Ebola, yayin da mahukunta suka aika da saƙo ga ma'aikatan lafiya kan su zauna cikin shiri. A ranar Alhamis, cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta Ebola, da cewa ba a samu ɓullar cutar a Amurka ba, wacce nau'inta da ake kira Sudan ya ɓarke a Ugandar. Shugabannin ƙasashen nahiyar Turai 44 sun haɗu a Prague, babban birnin jamhuriyar Czech, inda suka ƙaddamar da taronsu na farko ƙarƙashin wata sabuwar ƙungiyar ƙasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi, tattalin arziki da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya fara bujiro da buƙatar kafa wannan ƙungiya wacce ta haɗa hadda mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27, haɗe da ƙarin wasu ƙasashe 17 cikinsu hadda waɗanda suke yunƙurin shiga ƙungiyar ta EU. Rasha da maƙwabciyarta Belarus ne kaɗai ƙasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba. Wakilai daga ƙasashen Afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da ƙungiyar ƙasashen da ke samar da mai a duniya ta OPEC ta ɗauka da rage adadin man da ake haƙowa. Wakilan sun bayyana damuwarsu ne yayin wani babban taro da suka gudanar. Ƙasashe 13 da ke ƙungiyar ta OPEC daga nahiyar Afirka suka fito, sai dai da yawa daga cikinsu shigowa suke yi da man daga ƙasashen Italy.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai Salamon Abu wanda shi kuma ya yi jagoranci, da kuma injiniyanmu na yanzu Malam Zubair, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.